Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fata an muni lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 26 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai.
Rasha ta kaddamar da hari a Kyiv babban birnin Ukraine a yau Lahadi. Wata kungiya da ke taimakawa mata biyan kudin zubar da juna biyu a jihar Texas da ke nan Amurka ta dakatar da wannan kokarin a jiya Asabar yayin da take duba hadarin da ke tattare da yin hakan a lokaci. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ta WHO ya faɗi cewa barkewar cutar kendar biri abin damuwa ne matuka, amma a halin yanzu lamarin bai kai ga ayyana dokar ta bace game da lafiyar kasashen duniya ba.
Kanin labaran ke dan a cikin shirin za ku ji fashin maki da Muhammad Mada ya mana akan zanga-zanga da Amurka ke yi da Amurkawa ke yi na soke daman zaida ciki a kasar.
Dalilin da ya sa muka ga zanga-zanga shine ko dama ka san lamarin duniya ko wani hukunci aka yanke akwai wa'anda za a bata musu rai akwai wa'anda kuma su suna jin dadin wannan lamari.
Kwamishinan watsa labarai na jihar Zamfara ya mana karin haske akan matakin da gwamnatin jihar ta dauka na bawa jama'a damar mallakar makamai.
Mutane na neman su je gonakin su yi noma a cikin kwanciyar hankali, yasa gwamnati ta yanke shawarar lalabo waɗansu hanyoyin na inganta tsarin tsaro.
Kana yunkurin shawo kan matsalar tsaro a ƙasar Kamaru, ministan tsaron ƙasar ya kai ziyara arewacin ƙasar da ke fama da rashin tsaro. Bayan haka kuma kamar kowane yammacin ranar Lahadi a yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za mu kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka sauko mana ta hanyar email. To amma sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rasha ta kaddamar da hari a Kyiv babban birnin Ukraine a yau Lahadi. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce harin ya shafi akalla wani gini da jama'a ke zama. Farmakin na yau Lahadi na zuwa ne a ranar da shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 a takaice ke wani babban taron sa a Jamus. Batun farmakin Rasha a Ukraine shine zai kasance babban abin da mahalarta taron za su maida hankali akai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar cewa zai halarci taron gobe Litinin. Kafin bude taron kolin, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa Amurka da sauran kasashen G7 za su haramta shigo da zinari daga Rasha. Wannan shine takunkumi na baya-baya da za a sanya wa Rasha saboda mamayar Ukraine. Wata kungiya da ke taimakawa mata biyan kudin zubar da juna biyu a jihar Texas da ke nan Amurka ta dakatar da wannan kokarin a jiya Asabar yayin da take duba hadarin da ke tattare da yin hakan a lokaci saboda matakin haramta zubar da ciki mai tsanani na jihar. Karamin asibitin zubar da ciki daya tak na jihar Mississippi ya ci gaba da ganin mabukata yayin da yake jiran sanarwar kwana 10 da za ta haramta zubar da ciki. Zababbun jami'ai a fadin Amurka sun lashe takobin daukar matakin kare mata wajen samun damar kula a fannin lafiya da ta shafi haihuwa, yayin da su kuma masu adawa da zubar da ciki suka yi alkawarin bude wani sabon babi a gwagwarmayar su. Kwana daya bayan hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke na soke dokar Roe versus Wade wanda ya kawo karshen yancin zubar da ciki da kundin tsarin mulkin kasar ya ba mata, an gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin dadin matakin da kuma addu'o'i, yayin da wasu jihohi da dama suka tabbatar da dokar ta hana zubar da ciki. Yanzu masu goyon bayan yancin zubar da ciki da masu adawa da shi sun shirya matakan da za su dauka nan gaba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta shigo da cigaban labaran duniya kashi na biyu. biyo bayan hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke akan yankin baiwa mata damar zuwa da ciki. Al'umma sun gudanar da zanga-zanga a jihohi da dama domin kalubalantar hukuncin, suna masu cewa ƴan mace na da yancin tafiyar da rayuwarta. Muhammad Mada, tsohon shugaban al'umma Afirka a birnin New York kuma ma'aikaci a ofishin magajin garin birnin New York, ya mana ƙarin haske akan wannan zanga-zanga, yana mai cewa
abinda yake aje shine misali yau kusan shekara 100 kenan da shi wannan kotu ta yanke hukunci cewa wato mace na da yanci da rayuwarta ko kuma da jikinta. Idan ta dauki ciki, in ta gaba za ta iya daukar nauyin cikin ba tana da dama ta je ta zuwa da ciki, saboda haka ba wai an ce wai an haramta abortion bane ko an haramta zubda ciki sam. To abinda su kotun suka yanka shekaran jiya shine sun nuna cewa kowane state in America na da dama ya yanke ma kanshi hukuncin da ya dace da garin shi. Saboda haka yanzu haka mun samu labari akwai misali state kamar guda 12 da su sun ce su za su haramta zubda ciki sam. Saboda shi abin da ke akwai kenan. To dalilin da ya sa muka ga zanga-zanga shine ko dama ka san lamarin duniya kowane hukunci aka yanke akwai wa'anda za a bata musu rai, akwai wa'anda kuma su suna jin dadin wannan lamarin. Saboda shi kowa na nuna wato yanda shi yake wato feel game da wannan hukuncin da aka yanka. Wa'anda suka gani cewa bai dace ba a gaya wa mace yanda za ta yi da rayuwanta, su suna zanga-zanga. Wanda kuma su suka ce wato yanzu an ba su dama su haramta zubda ciki, su ma suna murna. Abin da ke akwai ke insha Allah.
To kamar jihar New York, inda kowa ya san nan kake tare da ainihin magajin garin birnin New York, ko kuma kake aiki da ofishinsa, ya mutanen New York suka dauki wannan hukunci da kotun koli ta yanke?
To yawancin mutanen New York dai ina ji ba su ji dadin wannan lamari ba, saboda wato kamar yadda na nuna yawanci na duba cewa kamar ana gwada ma mata yadda za su yi da rayuwarsu, yadda za su yi da kawunansu. Misali saboda shi yawancin New York dai ina ji ba su ji dadin wannan lamari ba. To amma mu dai muna fatan a yi zaman lafiya, kar kowa ya nuna wato in ma bacin rai ne ka nuna bacin ranka, amma ka kaje kai wani zanga-zanga, kai wani baci-bacin abubuwa da sauransu, abinda kurum muke fata ke insha Allah.
Muhammad Mada kenan, tsohon shugaban al'umma Afirka a birnin New York kuma ma'aikaci a ofishin magajin garin birnin New York. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Sa'annan kuda iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ga muryar ta dawo da cigaban labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya ta WHO ya faɗi cewa barkewar cutar ƙyandabari abin damuwa ne matuƙa, amma a halin yanzu lamarin bai kai ga ayyana dokar ta ɓaci game da lafiyar ƙasashen duniya ba. Darakta janar ɗin hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya kira wani kwamitin ƙwararru a ranar Alhamis ɗin da ta gabata don su ba shi shawara akan ko Majalisar Ɗinkin Duniya ta fidda wani gargaɗi mai ƙarfi akan lafiyar al'umma saboda ɓarkewar cutar ko a'a. Tun a farkon watan Mayu ne dai aka gano ɓullar cutar ƙyandambari a wajen ƙasashen yammaci da tsakiyar Afirka, inda dama cutar ta daɗe tana yaɗuwa. Yawancin sabbin kamun cutar yanzu a ƙasashen yammacin Turai ne. Fiye da mutum 3,200 aka tabbatar sun kamu da cutar, an kuma samu rahoton mutuwar mutum ɗaya da aka sanarwa hukumar WHO daga ƙasashe fiye da 50 a wannan shekarar. Ana fuskantar hauhawar farashin dabbobi kamar shanu, raguna da dai sauransu a jihar Agadez da ke Nijar. Wannan na zuwa ne yayin da babbar sallah ke karatowa, a daidai lokacin da kuma ake fama da hauhawar farashin kayan abinci da sauran kayan masarufi. Wakilin muryar Amurka Ahmed Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yayin da ya rage kwanaki musulmai su gudanar da sallar layya ta bana, farashin raguna, shanu da dai sauransu ya haura a kasuwanni daban-daban dake cikin jihar Agadez, inda ake sayar da karamin rago akan shika 125 na sifa, kwatankwacin naira 118 idan aka kwatanta da bara, da ake sayar da shi akan farashin shika 80 na sifa. Hauhau farashin dabbobin ya zo ne a daidai lokacin da jama'a ke fuskantar matsin tattalin arziki da kuma hauhau farashin kayan abinci. To sai dai lokacin da kasuwar dillallai ke ƙara buɗuwa, su ko talakawa nuna damuwa ne suka yi akan tsadar ragunan.
Na zo kasuwa na sai da busashe, kwanakin gabi duka yana gewewa na wurin, ga gaskiya bana sana da tsada. Tun da ragon da ake samu bara jika 80 yanzu sai ya jama ka 120. Na sayi rago jika 115, amma yana daidai da wanda na sayi bara.
Na zo kasuwar busashe, na ga busashen da suke. Gaskiya raguna suna da kudi, ka san kowane daidai kokarin shi, amma wadancan masu mai gaskiya sai masu hali. Ni ban sai ba sai dinan gaba gaskiya. Na yi ban shirya ba.
Na je kasuwar busashe domin in sai busashe wanda za mu samu in yi laye da su, sai na tarra busashen daga shika 80-100 da wani abu. Yanzu gani nan dai kudin na ba za su isa ba. Daman ba kudi ba ne a hannunmu. Kai talaka kana son kai laye, amma ka je sai yan busashe ka gani abin sabanin kai da kai tammanin shi.
Masu sana'ar sayar dabbobin dai na ganin rashin samun ruwan sama a damunar da ta wuce da kuma karancin abincin dabbobin na daga cikin dalilan da ya sanya farashin dabbobi yin tsada, yayin da rashin kuɗi ga jama'a ya haifar da karancin mutanen da ke zuwa sayar ragon sallah. Inji Malam Soda, shugaban masu sana'ar sayar dabbobi a Agadez.
Busashe dole za su yi tsada saboda bana ba a samu tsanwa ba, dajin nan babu kiwo. Kene duk busashen da a ci cikin kashi 100 kashi 19 da za a ci duk busashe ne wanda an yi kiwo cikin gari an kawo daga Hausa. Ragon da ya kai jikka 100 a bara yanzu sai ya yi 120 ko 125, ba mamaki gaba a samu na 500 ko 600 ma bisa babu zance yanzu sai kasa. Gaskiya yanzu busashe dai abin da yayi sama, tunda har yanzu a kashi 100 masu sayar raguna kashi 19 har yanzu ba su suka sayar rago ba. Gaskiya mutane ba su rike da kudi, suna jira dai abin da Allah yayi su zo su saye.
Malam Al-Husaini makiyayi ya bayyana cewa lalle akwai matsala a kasuwar raguna na wannan shekarar, inda ya shafe kwanaki ba tare da ya sai da rago ko guda ba.
Yanin nan dai kasuwar sai hankali gaskiya. Kuna kan bayanan da wuce gaskiya ya fi bisa 22 muka shigo ko guda ba mu sai da tun da muka zo. Daga can inda ana sai da suna da sada. Kuma yanzu sai hankali gaskiya ba su sai da wasu.
Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Kuma da la'ada sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da labarin mu sake waiwayan rahotannin mu. Kwamishinan watsa labarai na jihar Zamfara Ibrahim Dosara ya mana ƙarin haske akan matakan da gwamnatin jihar ta dauka na baiwa jama'a damar mallakar makamai a cikin wannan rahoto da Sani Sha'ib Malumfashi ya aika mana.
To ƙarin bayanin dai shine na farko gwamnati ta damu ainin bisa ga dawowar yawaitar hare-hare a sassa daban-daban na jihar Zamfara bayan da aka samu sauƙin abin, kuma kasancewar damana ta sauka mutane na neman su je gonakinsu su yi noma a cikin kwanciyar hankali, yasa gwamnati ta yanke shawarar lalabo waɗansu hanyoyin na inganta sha'anin tsaro. Ɗaya daga cikinsu shine gwamnati ta aminta tare da ba mutane damar su mallaki amma sammai da za su kare kawunansu daga waɗannan mahara, sannan kuma za ta taimaka mu mutane domin su mallaki makamman ta hanyar nemar musu lasin daga babban sufetin 'yan sanda na ƙasa ta hanyar kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara, ta yadda za a tabbatar da wanda zai mallaki makamin ya cancanci ya mallaki makamin. Sannan kuma gwamnati ta kafa wani kwamiti wanda zai dinga karɓar rahotanni na irin mutanen da ke shiga cikin ayyukan baida bayanan sirri ga 'yan ta'addan don su kai hari a garuruwa, domin gwamnati za ta ɗauki mummunan mataki a kansu saboda an fahimci cewa suna daga cikin waɗanda suke harzuka wutar wannan tashi-tashin hankula a wannan jiha. Don haka gwamnati ta umarci majalisar dokokin jiha da ta gaggauta ayyanar da dokar da aka yi akan waɗannan masu ba 'yan ta'adda bayanin al'umma don su kawo hali, saboda ta yi amfani da wannan bagire na hukunta masu ba da bayanan wanda ake kira Inkoma.
Gwamnatin jihar Zamfara ta kafa wani kwamiti da zai tabbatar da an gurfanar da duk mutumin da aka kama da laifin agazawa ko kuma aiwatar da ayyukan ta'addanci a fadin jihar, inda ya kara da cewa
haka zalika za a yi wani tsari wanda zai tabbatar da cewar mutanen nan da aka dauka 300 a kowace masarauta an ba su kwarin gwiwa ta hanyar daukar ƙarin mutane 200, wato su kasance 500 kenan a kowace masarauta, domin a tabbatar da cewar an gudanar da tsaron al'umma yadda al'umma za ta sake ta gudanar da al'amuranta ba tare da jin tsoro ko wata tsangwama ba.
Dangane da wannan muradi, gwamnatin ta Zamfara za ta raba takardun neman izinin mallakar makamai ga kowace mazaɓa da ke faɗin jihar da neman lasisin mallakar bindiga daga ofishin Inspector General na 'yan sandan Najeriya. Sani Sha'ib Malumfashi, murar Amurka daga Gusawa, Najeriya.
A gaida Sani Sha'ib Malumfashi. A yunkurin wato a jamhuriyar Nijar, duba da yadda rashin zaman lafiya ko kuma rashin kwanciyar hankali yake cinyewa a arewacin kasar, lamarin ya sa ministan tsaron kasar ya kai ziyara a nan yankin domin gani ma idanunsa irin alƙiblar da batun tsaro ta dusa a yankin. Ga wakilinmu Muhammad Rabiu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Duban yadda batun tsaro ya rinchaɓe a yankunan arewacin Kamaru ne ya sa mai girma ministan tsaro ya kai ziyaran aiki domin gane bakin zare. Mr. Joseph Biti Asomo ya ƙara da cewa
la situation dans cette région
da mai tsaro jana nan suna aikin sosai, ko da yake akwai dan matsala kadan. A farko dai akwai makiyaya masu tasowa daga Nigeria ko kuma daga Central Africa, akan samu wani sa'in dan matsala game da su. To haka zalika akwai ɗan aware da suke tasowa daga Central Africa suke zuwa bakin boda su fitini mazauna bakin bodan saboda neman abin sawa a bakin salati.
Traverse chez nous pour se rendre dans un pays voisin notamment la RCA.
En Boko Haram, en kidnapper, masu garkuwa da ƴan adam domin neman fansa, turnuku da ke tsakanin manoma da makiyaya, batun fegi mai haddasa sa'an sa cikin al'umma a sakamakon tumbatsan mutane su ne kaɗan daga cikin fitinu da suka sa mazauna yankin a gaba. Mr. Joseph Biti Asomo ya ƙara da cewa watannin bayan nan lallai ne in kuka lura za ku ga cewa wato batun masu garkuwa da ƴan adam domin neman fansa wannan wato al'amarin ya haɓaka. A sabili da haka ne muka girke jami'an tsaro a bakin boda domin yakan wannan abin. Domin gane ma idanunsa yanda sojawan suke rawan daji saboda kasancewa cikin halin kota kwana, ya ƙara da cewa mun kuma isa babban makarantar horas da sojawa da yake nan garin, mun ga yanda suke nan suke ta atisai, sa'annan kuma mun tadda su matansu da mazansu cikin koshin lafiya. Ministan ya bar yankin yana mai farin cikin cewa jami'an za su bi miyagu lungu-lungu sako-sako harshe sun ga bayan wannan ittila'in. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammad Rabiu. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka tare kuma da sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar koyaushe dai, sunana Shamsiyya Hamdu Ibrahim. Ga goren shirin. Madalla, To a shirin na wannan makon zamu leka kasar Niger domin jin yadda dalibai ke amfani da kafar yanar gizo ta internet wajen gudanar da harkokin su na karatu, musamman ma ga waɗanda ke gabar zana jarabawa a makarantun su mabambanta a kasar. Wakilin mu na jihar Maradi a kasar ta Niger, Mansur Sani, ya tattauna da wasu dalibai a makarantar secondary ta CES Niger.
Sunana Haruna Karbana na Malika.
To nana Malika, wata kala kike wace makaranta?
Nan CS Brusha ina class internet.
Me ake cewa Malika game da aiki da yanar gizo ko internet?
Gaskiya aiki da yanar gizo to wani fannin yana taimaka ma ilimi ya dan ƙara samun ƙwarin gwiwa karatu wannan bisakan research din da mushi ni ba duka abubuwa suke zubewa ba. Suna saki ne kai ma sai ka ta dole kai research. To wani fannin kuma gaskiya sai a hankali. Kamar mutum yana iya shiga ya ci wajen rishafin kuma sai kaga kuma hankalin shi ya karfata kuma bisakan wani abu.
Ne ne dai kamar ɗaukan hankali ga abin da ka je nema kuma sai kaga wani abu wanda zai iya hana kama ka yi abin da ya kawo.
Eh, kwarai da gaske.
Kina aiki da internet?
Eh, ina aiki da internet.
Idan kika shiga mije ya ɗauka hankalin ki misali. Kika maida shi a wajen karatu ne ba ko don sada zumunci?
Gaskiya to ni fannin din ina karatun kuma ana sada zumunci.
Mafi yawanci dai iyaye ne ke ɗaukan kuɗi su ba ku ko su kai muku internet. Ko me ga nan ku yi wannan wasu kuma su suke idilibe suke yin abin da ya kamata ne zaki ce musu
gaskiya wanda ma suka ci ba su don fannin bangalorin su ba tunda suna ganin wa'an suna irin wannan sun shiri rike da karatu ba su karatu kenan sai su ji tsoron abin.
Eh, sunana da shin Yahya CS Burjani kenan a nan Maradi kuma terminal nake candidate ni ne bana.
To ya sir kana aiki da yanar gizo?
Eh, ina aiki da yanar gizo sosai ma.
Me amfaninta musamman ma a cikin karatunka?
Eh, tana da amfani da saboda a wani research dami duka na buska harkar karatu na karuwa duka na bincike dami duka yana da karuwa. Saboda gaskiya yana taimaka ma candidate sosai.
Ta wani yanayi kake aiki da ita a salula ko kuma a computer?
A salula ne yake aiki da shi. Saboda gaskiya bana da ma computer salula ne yake aiki da shi.
Kamar me ka shiga bangaren darasa haka in ka shiga cikin internet din?
Na haida nema kan harkokin exam da mi duka duk dai harkar da dai ji sa dai ni in samu exam ina dai duka ina nema.
To wannan kasa ta mu ba kamar kasashen Turai ba wanda suka ci gaba sosai, ya zaka cewa iyayenka ne suke sanya maka me gai ko data ko kuma yaya nema ake gara samun ta?
Ni gaskiya iyaye na ma wani bi ma suna ma hana ni saboda wani bi kuma gaskiya kai kake samun kudin ma na data wani aiki ne da gane gare mu dai mu elebe wanda bai wuce kudin kari ne za a baka su ne dai kake tara wani bi sai ma ka ajima ka amince ka sa data kuma in ka sa wani bi ma da yake da ni da uwar shi nake aiki connection ga wani bi ba tar kai ga ya ka sa kudin ka abinda zaka nema kuma ba isa ka tsaya ba tunda abinda kake so ba samu shi ne gaskiya.
Tunana Aisha Fuyaji na fa terminal link CS Buja ta nan Maradi.
Me kake cewa game da internet? Kina shiga?
Eh, to ina shiga ne ba kwarai ba kwarai haka. Wata tana ma hana karatu dan kuwaitai tunda in kai da kai active forfait baka da aiki sai WhatsApp ana ta ma message ana menene to shi yasa ne ba yawan hawa nake yi ba sai wata ina so in yi research ko wani abu haka nake hawa sai in yi binciken da nake.
Amma in kika shiga research din bukata ta lafiya?
To wata ran tunda wata ran sai ka ji ma abin da kake bida ba ka samu shaka. Akwai shutu ne wata ran in ba ni da ta in zuwa bibliotheque ina zuwa ina research kamar na library ta abin in karanta na in samu in kawo dai haka.
Akwai karuwa idan an samu abin da ake so?
In an samu abin da ake so akwai karuwa sai dai in ba
tun za ki ce masauran eleba yan uwanki musamman ma masu kokarin jarabawa waɗanda iyayen nasu suna ba su kuɗin ne ko kuma su sai masu ne gaɗa ne don su yi research ta ambin amfani amma kuma wasu sai su koma suna WhatsApp ko kuma shiga wani group da sauransu.
To gaskiya dai ni ma nan ba ni ake yi tunda ina ke research za ni ba ni ake in nema. Gwara su rin yan sun tambaya da sunan ne research za su yi nema su yi abin da suka ce ma uwayen za su tunda in ba haka nan gaskiya sun cuci uwayen sai su ji bin suna nan suna karatu a lokaci suna can suna mesajoji da miyere wannan bai yi ba gaskiya.
Wani irin amfani zaki iya cewa internet tana da a wannan zamani wanda a can shekarun baya babu?
In wani abu ya lake ma dai haka saman karatu kana iya zuwa can kai research me can mato sai fasuwar ka same
shi. Ma'ana sa bangaren ɗaya daga cikin shugabannin wannan makaranta Abubakar Yusufu yayi tsokaci game da yadda yake kallon amfani da yanar gizo ke da shi ga sha'anin karatun ɗalibai musamman ma a wannan zamani da ake ciki.
Yanar gizo an fata wani abu ne wanda aka kirkiro domin a rage min mutane wahalhalu na karatun littattafai. Sosai yanar gizo an iya amfani da ita za ta sa ɗalibai su yi karatun wanda ba a tsammani, amma sai ya kasance da yawa daga cikin su ba su san ba amfanin yanar gizo, ba su amfani da ita a bisa kan karatun su, sun yi son su shiga wajen waɗansu abubuwan su can daban wanda bai shafi balakwa. Yanar gizon nan kamar yadda na gaya maka da farin, inda ELEF sun sani sun lakance ta, wallahi ba za a shan wahalhalu da ake samu yau da gobe, saboda illar da ake samu na yanar gizo wallahi ta rage sosai nivo kin yara. Yaro ne kana karatu, kana bada karatu a cikin aji shi kuma yana taba-taban sabula, yaro ne an aka huto kama yayi ya dauki kayan shi yayi nazari ba za a nazari ba sai kan shi da salula a aika ma wanga message ai kaza kaza, dan haka nake jan hankalin uwaye su hankali, wallahi su hankali nan da zuwa ɗan shekaru ba san ba abin da zai koma, saboda nivo, saboda Allah na yara yayi kasa sosai, kenan a kiyaye a kiyaye salula
san ba ayan amfani da ita dai dan bukata.
Yawwa,
amma idan a ci gaba sai a koma ci gaban mai hakari.
Aha, to hakika haka ne, ci gaban mai hakari shine ake wale ayi gaba, a daga sakamar Hausa suke ta ka fado daga sama ka fada rani, haka ne ake, don ka kiyaye uwaye dan Allah da annabi su kiyaye san yanda za a amfani da salulan nan, sai ka sai ma yaro salula wale dauki leson za ka gani ya sa ta bayan kai ya kashe son ba a jin kara, amma daga haske ya samu ya zo wale dauki leson yana nan yana ta communicate da wani ai hattara da abu ne mai amfani an iya aiki da shi doka
haka dai. Da fatan an karu da jan hankali da ya kira da Malam Abubakar Yusufu yayi ga iyaye. To duka anan za mu ja labulan shirin na wannan lokaci, za a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi.
To ga da Shamsi Hamza Ibrahim, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyi da ka aika mana. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau, ya ce Najeriya kenan, wai har mun zo lokacin da gwamnonin jihohi ke baiwa al'ummomin jihohin nasu damar mallakan bindiga domin kare kansu, wato sun gaza kenan, amma kuma sun makale akan mulki kamar jemage ya samu reshe. Allah ya kyauta, amma kan yanda shugabanninmu ke maitar mulki akwai ban tsoro. Sako na gaba na cewa rangadin gajin zaman lafiya ya samu a jihar Difa da ke kasar Nijar da shugaban kasar Muhammadu Bazoum ke yi, bayan da jihar ta kwashe shekara da shekaru tana fuskantar karancin tsaro sakamakon hare-haren da 'yan Boko Haram da ISWAP ke kaiwa. Rangadin abu ne mai kyau da fatan hakarsa za ta cimma ruwa, daga Zainab Ahmed BCJ Malumfashi da Haruna Muhammad Katsina. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, yace salam VOA Hausa. Hakika yin garkuwa da wani basarakin gargajiya a jihar Ebonyi da wasu 'yan bindiga suka yi abincin da Allah wadai ne, ya Allah ka kawo muna karshen wannan matsala na yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa. Amin summa amin. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe, labarai a takaice.
Rasha ta kaddamar da hari a Kiev babban birnin Ukraine a yau Lahadi. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce harin ya shafa akalla wani gini da jama'a ke zama. Farmakin na yau Lahadi na zuwa ne a ranar da shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 ke wani babban taron su a Jamus. Wata kungiya da ke taimakawa mata biyan kudin zubar da juna biyu a jihar Texas da ke nan Amurka ta dakatar da wannan kokarin a jiya Asabar, yayin da take duba hadarin da ke tattare da yin hakan a dokaci saboda matakin haramta zubar da ciki mai tsanani na jihar. Karamin asibitin zubar da ciki ɗaya tak na jihar Mississippi ya ci gaba da ganin mabukata yayin da yake jiran sanarwar kwanaki 10 da za ta haramta zubar da ciki. Zababban jami'ai a fadin kasar sun lashe takobin daukar matakin kare mata wajen samun damar kula a fannin lafiya da su shafi haihuwa, yayin da su kuma masu adawa da zubar da ciki suka yi alkawarin buɗe wani sabon babi a gwagwarmayar su.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ga shirinmu na karshe ga baki ɗaya na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wato Maryam Dauda da tsaya ne gabatar da shirin da ma wato Liya Salihu wanda ya hada mana sautin shirin kenan da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A huta lafiya. Assalamu alaikum.